بارك الله فيك. بسم الله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Bayan haka, ‘yan uwa masu albarka, muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya, wanda cikin ikonsa da ƙaddarawansa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na talata, wanda yake daidai da 18 ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijira. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairi da ke cikin wannan wata na Ramadan. A kamar yadda jiya muka fara karatunmu cikin aya ta 177 cikin suratul Baqara, kuma muka yi magana kan gaba guda da ya shafi rukunnan imani guda 6, wanda aya ce da take ɗauke da bayani game da haƙiƙanin imani. To, insha Allah, yau za mu je gaba ta 2 a cikin ayan, shine abin da ya shafi imani da ranar lahira, wato imani da ranar ƙarshe, wanda wannan yana daga cikin rukunnan imani guda 6. Araran makaranto mana ayan, Ubangiji Allah yana cewa ليس البر أن تولوا وجوهكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
جزاك الله خير الجزاء. Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa imani ba shine kawai ku fiskantar da fiskokinku ta mahudar rana ko mafadanta ba, sai dai imani shine wanda ya imani da Allah. Je mun yi maganan abin da ya shafi imani da Allah, wannan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci. Ba ta yanda mutum zai zama mumini imaninsa ya amfane shi sai ya gaskata Allah, ya kadaita Allah ta fiskar rububiyya ubangijin taka kenan, ya kuma kadaita Allah ta fiskan uluhiyya allantaka, duk wani abu na ibada ba zai sarrafa ga kowa ba sai ga Allah, kuma sai ya kadaita Allah cikin sunayensa da sufofinsa. To abu na biyu shine wal yawmil akhir, yana daga cikin rukunan imani, da kuma imani na hakika shine imani da ranar lahira, wanda shine yawmul qiyama kenan. An kira shi ne da wannan suna yawmul akhir, ranan karshe, saboda rana ce laysa ba'dahu yawm, rana ce da babu wani rana, babu wata rana bayanta. Wa ma'anahu al-i'tiqad, ma'anan imani da ranan karshe shine ka kudurce, ka gaskata, kai imani na yanke game da wannan rana ta tashin kiyama, da kuma imani da duk abinda Allah ya bada labari game da shi a wannan rana ta tashin kiyama da abinda zai biyo baya, kamar yanda Ubangiji Allah madaukakin sarki yayi bayanin haka cikin littafinsa mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yayi bayani game da wannan rana da abinda zai kasance tun bayan mutuwa zuwa fitinan kabari zuwa ni'imar aljanna. Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da abinda ya shafi azabar kabari, Allah ya ce wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab annaru yuradu jazakallahu khairan. Kafin tashin kiyama akwai abubuwa da za su faru, akwai mutuwa, akwai kwanciyan kabari, imma cikin ni'ima ko cikin azaba. Allah ya kiyace mu, me yake tabbatar da akwai azaban kabari? Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa game da fir'auna da mutanansa, Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab. Ubangiji Allah yace wuta za a dinga bijiro musu da ita safiya da maraice fir'auna, wannan yake tabbatar mana da azaban kabari. Wannan kafin kiyama ta tsaya kenan a je lahira, domin shi kabari rayuwan barzau daman imma raudatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufratin niran. Shira min kabari ɗayan biyu ne, ko dai ya zamo dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna da mutum zai dinga shan ni'ima in yayi mai kyau ya dace da rahmar Allah, ko kuma ya zamo masa rami ne daga cikin rami na azaba na wuta. Allah ya sauke. Allah ya ce ranan da kiyama kuma za ta tsaya, Allah zai ce adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab, ku shigar da fir'auna da mutanansa mafi tsananin azaba. Allah ya kiyashe mu. Wannan yake tabbatar mana lallai akwai azaban kabari, akwai ni'imar kabari ga bayin Allah na kwarai. Sannan wa qiyamu sa'a yana daga cikin imani da ranan ƙarshe, wato yadda da tashin kiyama da za a yi, kamar yadda Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da haka. Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, Ubangiji Allah ya ce wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, lalle tashin kiyama abace mai zuwa, za ta zo babu kokonto, babu tantama game da tashin kiyama, tabbas za ta zo, za ta zo. Wa anna allaha yab'asu man fil qubur, kuma Ubangiji Allah zai tada duk waɗanda suke cikin kaburbura, suka lalace suka zamo ƙasa, duk Allah zai tada su. Saboda haka tashin kiyama gaskiya ne, yana daga cikin rukunnan imani guda shida. Duk wanda yake kokonto ko yake tantama game da wannan tashin kiyaman, to ya rusa imaninsa. Dan haka Allah yake cewa za'amal ladina kafaru allan yub'asu, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki yake cewa za'amal ladina kafaru allan yub'asu, waɗanda suka kafurce, kafurai sun riya cewa ba za a tada su ba, in sun mutu sun lalace sun zamo ƙasa, ba wani tashin kiyama. Ariyawansu Allah ya ce kul bala wa rabbi, Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce na rantse da Ubangiji na latub a sunna, wallahi za a tada ku, sun malatu na ba'unna, sannan in an tada ku ɗin nan a kiyama za a sanar da ku, za a ba ku labari bima amiltun, game da duk abin da kuka aikata a duniya na alkhairi ko na sharri. Wa zalika ala Allahi yasir, Ubangiji ya ce kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah, ya yi ku daga babu ma, sai don kun lalace ne zai kuma kasa dawo da ku? Ai, tun da aka riga da aka halice ku an gama komai, domin halittar ta fi wahala a kan ta sake mai da ita, inda har ka yadda an yi ka to magana ta kare. Saboda haka tashin kiyama ta da mutane bayan sun mutu, wannan gaskiya ne, kuma dole mutum ya yi imani ya gaskata. Duk wanda yake da tantama da kokonto a kai, to imaninsa akwai matsala, ba zai zamo cikakken mumini ba sai ya yadda da wannan. In har yana kokonto ko bai yadda ba, to wannan ya rusa masa imani, domin kafirai su ne masu tantama kamar yanda Ubangiji ya gaya mana. Haka nan yana daga cikin imani da tashin kiyama, ranan tashin kiyama, yadda da cewa akwai hisabi idan an yi tashin kiyama. Kamar yanda Ubangiji Allah yake cewa yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya, jazakallahu khairan. Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa yawma idhin tu'raduna, a wannan rana ta tashin kiyama za a bijiro da ku, kuma la takhfa minkum khafiya, babu wani abu mai kuya naku da zai kuya a wannan ranan. Za a bijirar da mutane kowa da kowa, duk abinda mutum yayi kuma za a bijiro da shi. Gashi nan rubuce na gani, Allah ya ce faman ya'mal miskala zarratin,
faman ya'mal miskala zarratin khayran yara, wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara.
Ubangiji Allah ya ce duk wanda ya aikata daidai da kwayan zarra na alkhairi, to zai gani a cikin littafinsa. Za a zo da wannan aikin da ya yi duk kankantansa, ba za a zalunce shi a hana shi ba, za a rubuta masa zai gaga abin da ya yi komin kashinsa. Haka nan duk wanda ya aiki na sharri komin kankantansa, ba za a mance da shi ba sai ya ga abin da ya aikata a wannan ranan. Babu abin da zai kuya ga Allah. Don haka Ubangiji Allah ya ce fa wa rabbik لنسألنهم أجمعين. Ubangiji Allah ya ce na rantse da Ubangijinka, shi Allah yana iya rantsuwa da komai, yana iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama, dan shi ne Ubangiji, shi ne mahaliccin kowa da komai. Amma mu bayi bai halatta mu rantse da wani abu ba. Ba a rantsuwa da aradu ko kwaran kwatsa ko ɗakin kaba ko annabi ko wata halitta ko wace iri ce. Annabi ya ce man kana halifan falyahlib billah, duk wanda zai yi rantsuwa ya yi da Allah. Duk wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba kuma, faqad kafara aw ashraka, wannan ruwaya yake nuna ya kafirta ko ya yi shirka. To Allah anan ya rantse da kansa ya ce lanas'alannahum ajma'in, Allah ya ce wallahi sai mun tambayi mutane gaba daya, kowa za a tambaye shi kan abin da yi. Amma kanu ya'malun, za a tambaye su gaba daya kafirai mujrimai game da abin da suka yi. Kawai sai bayin Allah da Allah ya musu rahama wanda za a ɗauke musu hisabi. Saboda haka Allah ya ce game da mujrimai da kafurai, wa in kana miskala habbatin min kardalin, Ubangiji Allah ya ce wa in kana miskala habbatin min kardalin, idan ya kasance koda da kwayan koma ne, Allah ya ce za mu zo da shi. Duk abin da mutum ya aikata komin kankantansa, koda daidai da kaman kwayan koma ne, saboda kankanta, Allah ya ce sai mun zo da shi. Wa kafa bina hasibin, Allah ya ce mun isa masu hisabi. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi yace ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjiman. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da dai face sai Allah zai yi magana da shi, babu wani tafinta a tsakaninsa. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin fayanzuru aymana min fala yara illa ma qaddam. Mutum zai dubi damansa, ba abinda zai gani sai abinda ya aikata. Wayanzura ashama min, zai dubi hagunansa, nan ma fala yara illa ma qaddam, ba abinda zai gani sai aikinsa, abinda ya aikata. Wa yanzuru bayna yadai fala yara illa nar tirqa'a wacha, idai dubi gabansa ba abinda zai gani a gabansa banda wuta da take fiskantansa. Fataqun nar, saboda haka annabi yace ku ji tsoron wuta da Allah ya tanade ta. Walau bi shiqqi tamratin, koda da tsagin dabino, ku dinga yawaita sadaka, ku dinga sadaka don ku tsare kanku daga wuta, domin sadaka tana kauda fishin Allah. Walau bi kalima tayyiba, koda da kyakkyawan kalma, imma baku da abinda za ku yi sadaka, ku rinka fadin kyakkyawan kalma, ita ma sadaka ce. Umarni da kyakkyawa sadaka ce, kabbara sadaka ce, hamdala sadaka ce, hauƙala sadaka ce. To wannan kenan. Sannan yana daga cikin imani da ranan ƙarshe ka yadda da sirai, ka yadda cewa tabbas sirai gaskiya ce, akwai sirai. Kamar yanda Allah ya ce wa in minkum illa wariduha, ubangiji Allah ya ce wa in minkum illa wariduha, babu wani daga cikinku face sai ya zo mata, sai ya gangara ta kan siradi, sai ya bi ta siradi. Ba wanda zai je aljanna sai ya ketare siradi. Da haka Allah ya ce wa in minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, abu ne tilas, dole ne, Allah ya riga da ya hukunta haka, ba makawa, ba shiga aljanna sai an bi siradi. To menene siradin nan? Hadisai da yawa sun zo suna magana akan siradi. Wata gada ce akan da za a sa tsakanin wuta da aljanna, sai ka ketara ta ka shiga aljanna. To wajen ketara wannan ne mujrimai masu miyagun ayyuka, masu aikata masha'a a rayuwarsu ta duniya da saban Allah, to anan za su samu matsala. Allah ya ce yawma taral mu'minina wal mu'minat,
yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushraakum al-yawma jannatun tajri
Ubangiji Allah ya ce a ranan za ka ga muminai maza da mata haskensu na tafiya a gabansu, saboda gada ce mai tsayi, ga kaifi, ga tsiriri, ga duhu. In ba haske ta ya za ka yi, ko da haske ya za ka ketara, ballantana ga duhu. To amma muminai su za su ga haskensu a gabansu, zai haska musu hanya, za su ketara. Allah ya samu a cikinsu. ya tabbata cikin hadisin shafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil jisri fayuj'alu baina zaharai jahannam za azoda gada wanda ake kira siradi za a sa shi akan jahannama ta yanda ba zai yanda za a je aljanna sai an ketare nan kullu ya rasulullah sahabbai suka ce muka ce ya manzon Allah wamal jisru menene jisrun nan gadan nan shine yake musu bayani wani hanya ne wanda yake ga tsantsi ga kuma wasu abubuwa masu jawo mutum wanda yana kokarin wucewa kugiyoyi suna kokarin wabtoci miyagun ayyukansa kuma kasa wuta ne kana subucewa wuta zaka yi Allah ya sauke a yayin da wasu muminai da su wuce irin wannan waje mai hatsari kaman walqiya walai ya wuce Allah ya samu daga cikin su wasu za su wuce annabi yace kaman iska fu sun wuce wasu kuma ka ajawidil khayyal wasu za su zo kaman ingarman dawakai da su wuce da gudu fanajin muslim wa najin makdush wa makdus fi nari jahannam saboda haka mutane za su karkasu wani zai wuce ya kubuta ya tsira ba abinda zai taba shi wani kuma zai wuce da kyar an faffasa shi an yayyage jikinsa wayannan kugiyoyin sun faffasa shi sun barbarka shi wani kuma duk da haka ba zai iya wucewa ba magdusun fi nari jahannama zai wantsala ne saboda miyagun ayyukansa ba zai iya ketarawa ba dole wayannan miyagun ayyukansa za su ja shi wuta sai ya shiga wuta an yi babbaka shi in ya so daga baya tunda dai musulmi ne gurgurdan imaninsa in an masa azaba gurgurdan laifinsa a zo a cire shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi al-Imam Bukhari ya fitar da shi Abu Sa'id yace labari ya iske mu cewa Allah ya kara masa yadda sahabi ne yace balagani annal jisra adaqqu min ash-sha'ra wa ahad min as-sayf yace mun samu labari cewa wannan siradi wannan gada tafi gashi tsirairanta sannan yafi takwabi kaifi kuma a ce zaka bi kai ka wuce kai in ba rahamar Allah ba ya za a yi to amma duk mumini da ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka duk wanda ya kiyaye Allah yake abinda Allah yake so yake barin abinda Allah baya so yayi takawa Allah zai tsare shi zai wuce wannan siradi cikin sauki wannan hadisin cewa yafi gashi tsiranta yafi takwabi kaifi hadisi ne da al-Imam Muslim ya fitar haka nan Allah yace amma masu takawa Allah yace za mu tsiratar da su sannan yana daga cikin imani da ranar lahira ka yadda da abinda ake kira al-mizan mizani sikeli ka yadda gaskiya ne akwai sikeli da za a zo da shi ranar tashin kiyama na auna ayyukan mutane kowa za a auna aikinsa ubangiji Allah yace wa nad'ul mawazin al-qist
وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ
Ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa nad'ul mawazin al-qist. A wannan rana Allah ya ce za mu sa ma'aunai na adalci, scale ne na adalci, ba cuta ba cutarwa. Abinda kai shi zaka gani, ayyukanka, maganganunka, abinda kake yi masu kyau da marasa kyau, su za a auna. Allah ya ce za mu zo da ma'auni na adalci ranar kiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wata rai da za a cuce ta da wani abu, a zalunce ta da wani abu, a sa mata abinda bata yi ba, ko wani abinda ta yi na alkhairi a hana ta wani abu, babu. Duk abinda kai shi za a auna. Dan haka Allah ya ce wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinu. Ubangiji Allah ya ce ma'aunin auna ayyuka a wannan rana na tashin kiyama gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Duk mai tantama akan wannan ko mai shakku ya warware imaninsa. Kuma Allah ya ce a wannan rana faman saqulat mawazinu, wanda ma'aunin ayyukansa yayi nauyi, kyawawan ayyukansa da maganganunsa suka yi nauyi, suka rinjayi munanan ayyukansa, Allah ya ce fa ulaika humul muflihun, wa'annan sune masu rabauta, Allah ya samu a cikin su. Amma Allah ya ce wa man kaffat mawazinu, Ubangiji Allah ya ce wa man kaffat mawazinu, wanda kuma aka samu ma'auninsa ya yi sakoko, kyawawan ayyukansa sun yi sakoko, munanan ayyukansa su suka yi nauyi, suka yi rinjaye, to Allah ya ce fa ulaika allazina khasiru anfusahum, irin wa'annan su ne waɗanda suka yi hasaran kawunansu. Allah ya kiyace mu. Me yasa Allah ya ce bima kanu bi ayatina yazlimu, saboda abinda suka kasance game da ayoyinmu suke zaluntan kansu, abinda aka hana su suna yi, abubuwa da yake mata su gaskata su yi imani suna ƙaryatawa. To dai da wasu wa'annan daga cikin ayoyi na Qur'ani da suke tabbatar da hisabi da tashin kiyama gaskiya ne. Sannan har ila yau yana daga cikin imani da ranar tashin kiyama ka yadda da raba takaddu da za a yi, kowa za a bashi takaddan aikinsa. Wasu da dama Allah ya sa muna ciki, wasu da haguna Allah ya kiyashe mu. Dan haka Allah ya ce wa iza suhufu nushirat, Allah ya ce idan takaddu aka raba su, wannan yake tabbatar mana takaddun ayyuka za a rubuta, za a raba su, kowa zai samu takaddan aikinsa. Dama duk abin da kake Allah ya wakilta ma kowa, mala'ikun da suke recording suke rubuce duk abin da yake yi, kamar yanda Allah ya ce ma yalfizu min qawlin Allah ya ce ba abinda mutum zai furta face, akwai mala'iku masu rubutu suna nan ɗaya ta dama, duk abinda ka faɗa mai kyau zai rubuce, na haguna kuma aikinsa munanan ka ya rubuta. To ranar tashin kiyama duk abinda ka yi nan za ka gan shi, gashi nan duk abinda ka aikata an zo da shi. Da haka Allah ya ce wa wudi alkitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
Ubangiji Allah madaukakin sarki yace a wannan rana ta tashin kiyama wa wudi alkitabu za a ajiye littafi na ayyukan bayi kowa da nasa fataral mujrimina mushfiqin zaka ga mutane mujrimai suna tsoro game da abin da yake cikin wannan takarda nasu saboda sun san abin da suka yi sun ga abin da suka yi bai da kyau ويقولون الله يتي زاس دينغا تيوا يا ويلتنا كيتم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا ولئن لتافي ني wannan bai barin duk wani karamin abu gashi nan da muka yi sai an gani sai an zo da shi babu wani karamin abu ko babba illa ahsaha face sai ya kididdige shi gashi nan an lissafo shi Allah yace wa wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka yi gashi nan an zo da shi wala yazlimu rabbuka ahada Allah yace ubangijinka ba zai zalunci kowa ba abin da bai yi ba a ce yayi ko abin da yayi na alkhairi a ce bai yi ba a hana shi babu Allah yace ya ibani inni haramtu zulma ala nafsi ya ku bayina na haramta wa kaina zalunci kuma na maida shi a tsakaninku haramtaccen abu saboda haka kar ku yi zalunci ranan mutun zai ga abin da yi ne kamar yanda a cikin inshikak kuma in kaga takaddan kowa za a bashi takaddan wasu za a basu da hannun dama Allah ya sa muna cikin su sune za a zo ta gaba cikin mutunci wasu kuma da haguna za a basu da hagunan ma ta baya ta hanyar azaba da ukuba dan haka Allah yace fa amma man utiya it Allah yace wa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi littafin sa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wannan da sannu da a masa hisabi mai sauki in dai kaga an baka ta dama to hisabi mutun zai sauki wayankalibu ila ahlihi masrura zai koma ga iyalansa cikin farin ciki yana nuna musu littafi na gashi nan an bani ta dama ga aikin da nayi wa amma man utiya kitabahu wara azhari
amma man utiya kitabahu wara azhari fa sawfa yad'u thura wa yasla sa'ira
ubangiji yace amma wanda aka bashi littafin sa ta hagun Allah kiyashe mu wa amma man utiya kitabahu wara azhari wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayan sa to wannan fa sawfa yad'u subura da sannu zai dinga kiran halaka ya shiga uku kaiton sa wa yasla sa'ira kuma zai shiga wutan sa'ir Allah ya tsare mu wannan yake nuna man yu'ta kitabahu bi yaminihi wanda duk za a bashi littafin sa ta dama to za a zo masa ne ta gaban sa wa man yu'ta kitabahu bi shimali wanda kuma za a bashi littafin sa ta guna yu'tahu min wara'i zarihi za a zo masa da shi ne ta bayan bayan sa sai an burma hannun ta baya a ja a mika masa cikin azaba Allah ya kiyashe mu saboda haka duka wa'annan yana daga cikin imani da ranar lahira mu yadda aljanna gaskiya ce ni'imar ta gaskiya ce mu yadda wuta gaskiya ne azaban ta gaskiya ne kamar yanda ubangiji yace fattaqun naral lati fattaqun naral lati waqudu annas
ya
jazakallahu khairan da aka ubangiji Allah madaukakin sarki yake nuna ku ji tsoron wuta wannan yake nuna tabbas gaskiya ce wuta tana nan Allah ya riga da ya tanade ta yace makamashin wannan wuta kuma da ya tanada sune mutane da duwar wasu Allah yace yayi tanadin ta ne wa kafurai da masu butulci wa Allah su kuma muminai Allah yace kamar su albishir wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat
bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min
jazakallahu khairal jaza ubangiji Allah yace wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat Allah yace kai albishir ma duk wa'anda suka yi imani suka inganta imanin su babu wani gauraye na shirka kamar yanda muka yi bayani sun yadda da tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ba sa kiran wani tare da Allah ba sa wa Allah shirka da komai da kowa Allah yace ka musu albishir cewa suna da gidajen aljanna Allah ya sanya musu cikin su saboda akwai yaku yan uwa masu albarka kamar yanda muka ce imani da wannan rana da abin da zai biyo bayan ta da abin da zai faru cikin ta yana daga cikin rukunnan imani guda shida to menene fa'idan wannan imani da wannan rana kuma me wannan imani da wannan ranan me yake lizimtawa me yake haifarwa imani da wannan rana duk wanda ya imani da wannan rana na haƙiƙa to wannan imanin yastazimu listi'dad bil amal in dai da gaske yayi imani to wannan imanin zai lizimta masa yin aiki na ƙwarai wannan imanin zai lizimta masa gujewa aiki na kafirci da ayyuka na halaka saboda me yana tuna wannan rana ya yadda gaskiya ne abubuwan da muka faɗa duk gaskiya ne to wannan zai lizimta masa kintsi da shiri na kyawawan ayyuka domin fiskantar wannan rana din ya san tabbas za ta zo kamar yanda Allah ya faɗa saboda haka shi yasa zamu ga Allah yana gwama imani da ranan tashin kiyama a wurare da yawa sai Allah ya hada imani da Allah da ranan tashin kiyama an yaqumul abdu bi da'atihi ma'ana Allah yana gwama imani da cewa bawa ya tsaya wajen yi masa da'a wanda yace shi mumini ne ya gaskata Allah ya yadda kiyama gaskiya ne to dole ya zamo yana aikata kyawawan ayyuka yana nisanta munanan ayyuka ba zai yi mutum ya ce ya yadda da Allah gaskiya ne kuma ya zo yana wa Allah shirka ba ko ya zo baya kintsi da tanaji ma wannan ranan in hadda gaske kake ka yadda kiyama gaskiya ne to zaka dinga guje ma duk abinda zai zamo ma bala'i da halaka a wannan ranan duk abinda zai zamo ma alkhairi kuma zaka ringa kwadayin aikata shi a wannan rana saboda haka gurgudan karfin imanin mutum gurgudan aikinsa gurgudan sakokon imaninsa gurgudan yawan sabawansa kamar yanda ubangiji Allah madaukakin sarki a wurare da yawa yake alakanta imani da ranan tashi kiyama da imani da Allah kusan tare suke tafiya wal imanu bil yawmil akhir kuma shi imani da wannan rana na ƙarshe yana daga cikin amfaninsa da fa'idansa shine annahu yugrisu fin nufus mahabbatul khair duk wanda wannan imani ya zauna a zuciyarsa to zaka ga abinda zai fa'idantar zai amfane wannan imanin zai dasa masa san alkhairi a zuciyarsa kuma zai dasa masa kin sharri da munanan ayyuka a zuciyarsa wal hirsu ala isda'il ma'ruf wannan zai sa masa sanyin ayyukan alkhairi saboda yana tuna wannan ranan yana tuna sakamako da Allah ya tanada a wannan rana ga waɗanda suka yi aiki na ƙwarai yana tuna mummunan sakamako na azaba da Allah ya tanada ga waɗanda suka saba suka muna na ayyuka a wannan rana saboda haka daga cikin fa'idar imani da wannan rana zai dasa wa mutum san alkhairi da kin sharri zai gyara mutum ya zamo mai san ayyukan alkhairi mai guje wa saban Allah shi yasa in manzon Allah zai hana wani abu sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kaga da yake so yayi umurni da alkhairi sai ya ce duk wanda ya yadda da Allah gaskiya ne ya yadda kiyama gaskiya ce ba kokonto baya tantama to annabi ya ce in zai fadi magana ya fadi alkhairi ko kuma ya ja baki ya yi shiru domin ba abin da yake kai mutane wuta irin abin da bakin su ke girba yanzu nan zaka fadi kalma ɗaya tak kai baka dauke ta komai ba a sanadiyar wannan kalman mutum zai je wuta zai fada wuta innar rajula la yatakallamu bil kalima la yulqi laha bala yawi biha fi jahannam kalma daya mutum zai iya fada ya fada a wutan jahannama kuma muna gani mutane nawa suke fadan kalmomi masu muni irin na shirka wanda yake ruguza musu aiki a yau haka a garin nan ana samun masu kiran wani Allah Allah wanda wannan kalma ce mai ruguza musulunci duk wanda yake da wannan akidar to akida ce ta kafirci kuma an samu ƴaƴan musulmai suna shiga suna fadawa aqida ta wahdatul wujud su a wajen su koma mai ma Allah ne wal iyazu billah to mu sani imanin mutum ba zai taba zamowa mumini musulmi ba sai ya zamo imaninsa ya inganta shi ya tsaftace shi daga dukkan wani abu na shirka na yi wa Allah tarayya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce a kodayaushe ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce a koda yaushe ya ba mu ikon guje mata. Abu na gaba shine za mu yi magana kan abin da ya shafi wal mala'ika. Bayan Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billah. Imani na hakika shine wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir, kuma imani na hakika shine wanda ya imani da ranar lahira, ya yadda kiyama gaskiya ne. To na uku shine wal mala'ika, wanda shine za mu tashi gaban Allah ya so. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya tabbatar da digadiganmu akan imani, mu rayu akai mu mutu akai. A nan za mu tsaya. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله منا روقنك دا سنايانك مافيا كياو دا صفوفينك مافيا دوكك دكا مبكاتا أتكم كاسم بكاتا قوة دمي وتبكاتا. يا الله كبيا مسا بكاتا سا دوانمي وتدامو الله كياي مسا masu matsaloli Allah ka yaye musu, marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Allah madaukakin sarki ya datar da mu daga cikin waɗanda zai yanta gaban shiga wuta har abada a wannan watan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ya rahama.